Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 26 ga watan Oktoba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira ta musamman da Muryar Amurka ta yi da Nnamdi Kanu wanda ke jagoran kungiyar IPOB game da neman kafa jamhuriyar Biafra a Nigeria. Sannan kuma a Nigeria jihohi 33 ba za su iya rike kansu ba sai da tallafin gwamnatin tarayya a cewar wata kungiya da ke bin diddigin yadda ake kashe kudaden gwamnati. Bayan haka kuma za ku ji inda rufe iyakokin Nigeria ke haifar da matsaloli da dama ga 'yan kasuwa daga kasashen makwabta musamman a yankin Ghana. Sannan Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Asabar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa dakaran kasarsa za su kakkabe 'yan ta'addan da ke iyakar Turkiya arewacin Siriya inda har mayakan kurdawan kungiyar YPG basu har yanzu mayakan kurdawan YPG basu bar wurin ba daga nan zuwa wa'adin da suka cimma a yarjejeniyar da Rasha da Turkiya suka sanya wa hannu a farkon wannan makon. An sanya wa'adin na ranar Talata ne a yarjejeniyar da Erdogan da shugaban Rasha Vladimir Putin suka cimma a Sochi. Rasha ta ce jami'an tsaronta da kuma dogarawan tsaron iyakar Siriya za su taimaka wajen kawar da kurdawan daga nisan kilomita 30 na iyakar kasar. Turkiya na yi wa 'yan kungiyar kurdawan kallon 'yan kungiyar ta'adda ta kuma sha sukar goyon bayan da Amurka take ba mayakan a yakin da suka yi na murkushe 'yan ISIS. Erdogan ya kuma yi kira ga jami'an tsaron na kasashe akan su goyi bayan shirin Turkiya na samar da tudun na tsira ga 'yan gudun hijirar Siriya sama da miliyan 3,500 da yanzu haka suke a Turkiya. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta kaddamar da wani bincike akan Umul Aba'isin binciken da Robert Mueller ya yi na yiwuwar katsalandan Rasha a zaben shugaban kasa na Amurka da aka yi a shekarar 2016 a cewar wasu da ke da masaniya akan batun. Wannan sabon binciken ya samo asali ne bayan wani nazari da ma'aikatar ta yi daga ciki akan dalilan binciken Robert Mueller akan rawar da Rasha ta taka a zaben wanda ya kammala binciken a watan Maris din da ya gabata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Port-au-Prince ya fitar da wata sanarwa game da rikicin siyasa da na tattalin arziki da suka dabaibaye kasar Haiti. Sanarwar ta yi kira ga masu ruwa da tsaki akan su fara tattaunawa akan hanyoyin da za a warware matsalolin da suka durƙusar da harkoki a kasar. Sanarwar wadda aka rubuta da Turanci da kuma Faransanci da harshen Creole, Jakariya Michelle Sisson bata sanya mata hannu ba. An rubuta sanarwar ne zuwa ga shugabannin kasar, wato shugaba Jovenel Moise da 'yan adawa, don karfafa gwiwarsu akan su yi aiki tare wajen cimma maslaha cikin lumana kuma ta hanyar demokradiyya, kuma akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa a cikin sanarwar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su saurari koke-koken al'ummarsu a yayin da zanga-zanga a biranen duniya ke ƙaruwa. Ya ce a bayyane yake ana samun ƙaruwar giɓin yarda tsakanin jama'a da gwamnatoci da kuma ƙaruwar barazana ga yarjejeniyar da ke tsakanin al'umma da gwamnati, in ji Guterres jiya jama'a a lokacin da yake magana da 'yan jarida.
To Shehu Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da hukumomin Najeriya ke neman jagoran kungiyar IPOB ruwa a Jallo, sai gashi ya bayyana a nan Amurka har ya kawo mana da ziyara a muryar Amurka. Peter Clouty, wakilin muryar Amurka, ya tattauna da shi akan batutuwa da yawa. Ga Maryam Dauda da kaɗan daga cikin fasaran hirar da suka yi.
Jagoran kungiyar IPOB a Najeriya, Mr. Nnamdi Kanu, wanda ke neman kafa jamhuriyar Biafra, dan gwagwarmaya kuma wanda aka sako a ƴan kwanakin baya daga gidan yari bayan da hukumomin Najeriya suka zarge shi da laifin cin amanar ƙasa da neman tada zaune tsaye, ya bayyana wa muryar Amurka cewa ba so suke su balle daga ƙasar ba, amma dai suna so ne su koma kamar yadda suke kafin zuwan Turawan mulkin mallaka.
We are not actually succeeding, we are going back to the way we were before the British came.
A wata hira ta musamman da ya yi da wakilin muryar Amurka Peter Clouty, wanda ya tambaye shi ko yana gani hukumomin Najeriya za su amince da yunkurin ballewar wani yanki a ƙasar. Nnamdi Kanu ya ce abu ne mai yiwuwa. A cewarsa, duk wata ƙasa da ake mulkin kama karya kamar Najeriya za ta iya ƙin amincewa da wannan matakin. Amma kuma abinda suka manta shi ne, su suka fara kawo rarrabuwa a ƙasar, su kuma ne suka soma kawo nuna bambanci da san kai, kuma su ke tafiyar da harkokin ƙasar kamar wata harkar iyali. Nnamdi Kanu, wanda ya ziyarci muryar Amurka, ya ƙara da cewa,
we are not going to fold our hands and watch this continue to happen.
Ba za su nada hannuwansu ba, su zuba ido suna ganin abin da ke faruwa. Ya kuma ce ba za su ƙara barin tarihi ya sake maimaita kansa ba, kamar abin da ya faru a shekarar 1966 a lokacin da aka kashe dubban 'yan ƙabilar Ibo a arewacin Najeriya. Sai dai kuma za a iya tuna cewa kisan da wani rukunin soja 'yan asalin ƙabilar Ibo suka yi wa manyan shugabannin arewacin Najeriya, da suka hada da Prime Minister Najeriya Sir Abubakar Tafawa Balewa da Sardaunan Sokoto Sir Ahmadu Bello, shine babban dalilin da ya haddasa wannan yakin da Najeriya ta afka a cikin sa a wancan lokacin.
To madalla a gaida Peter Clouty. A daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke kusan kammala aiki akan kasafin kuɗin shekara mai zuwa, wata kungiya da ke bin diddigin yadda ake kashe kuɗaɗen gwamnati ta fito da rahoto da ke cewa jihohi 33 ba za su iya rike kansu ba sai da taimakon gwamnatin tarayya. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗo mana rahoton.
Kungiyar Budget ta fito da wannan rahoton a wannan wata na Oktoba, inda ta ce jihohin Lagos da Rivers da jihar Akwa Ibom ne kaɗai za su iya rike kawunansu idan jihohi ba su samu kaso daga wurin gwamnatin tarayya ba. To sai dai wannan rahoto ya ja kace na ce daga wurin manazarta a fannin tattalin arzikin ƙasa. Da farko ga ra'ayin Shu'aibu Idris Miƙati.
Yana da alamun gaskiya kuma yana da ƙanshin gaskiya. Akwai abubuwa guda biyu ko uku da ya kamata mu lura da shi. Na farko dai tukun yanayin karɓan haraji a Najeriya. Akwai matsala, wato ƙasar Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da mutum ko yana son ya biya harajin, hanyar da zai biya harajin ma yana da wahala. Wannan yakan sa jama'a da yawa wanda suke da tunanin su biya harajin ba za su je su biya harajin ba. Na biyu, yawancin 'yan Najeriya suna ganin cewa in ma sun biya harajin ma'aikatan gwamnati ko 'yan siyasa ke sacewa, wannan yana ƙara zama ya sa mutane su zama ba su da lakka ya karya mana kadarin aje a biya harajin. Na uku, ina ganin gwamnatocin ƙasar Najeriya suna da matsaloli da yawa saboda yawancin ababen da ake amfani da kuɗin in an tara ba abin da ya kamata a yi amfani da shi ba ne. In kika dubi waɗannan abubuwan suna cikin kusan dalilan da ya sa jihohi da yawa ba sa iya tafiyar da mulki ba tare da sun samu tallafi daga gwamnatin tarayya ba. Wasu jihohin nan ko kuɗin albashin ma'aikatansu ma ba za su iya biya ba in an bar su.
Amma ga wani wanda ya taɓa riƙe muƙamin kansila a ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa, Muhammad Adamu, ya tsokaci yana mai cewa,
gaskiya babu mamaki akan haka. Domin me? Domin idan kika duba hanyoyin kudaden shiga na wannan jihohin Najeriya gaba daya ma wallahi zaki ga cewa ba wani abu ne da ta kraya kriya ba ke wasu ma ba su da hanyoyin samu kuma sannan idan an samu ma ba a tattalin shi ba a inganta shi ba a yin shi domin jama'a ma gabaki daya idan an samu wannan kudin kuma daga gwamnatin tarayya kada yake samu wannan kudin saboda me saboda kin ga duk wannan kasa wato jihohin da muke da su a Najeriya gaba daya ai jihohin da suke hakan mai su ne suke tinkaho da irin wannan abun amma mu nan misali ki dauka arewa ma gabaki daya ina ne ake wani kasuwancin kirki ina ne ake samun wasu ma'adanai da ake saidawa ina ke abinda muka rasa yana da yawa
shi ma shugaban kungiyar muryar talaka ta arewa maso gabas Sale Bakuru sabon fegi da maturu ya ce a jihar Yobe al'amarin ba haka yake ba
na farko dai muna sanar mata da cewa mu a jihar mu ta Yobe ba mu cikin jihohi guda 33 sakamakon cewa ko a zamanin tsohuwar gwamnatin mu da ta shude gwamnatin Alhaji Ibrahim Gaidam gwamnatin jihar Yobe ta yi hanya wadda mallaki ne na federal government hanyar nan mai kilomita 70 da wani abu wadda ta tashi daga garin Damaturu zuwa iyakan mu da Borno ta kan hanyar biyu a to wannan kaga ba mu cikin wannan rufoto da ita wannan kungiya ta yi sannan kuma abun kunya ne idan har a Najeriya za a ce kawai jihohi guda uku ne za su iya yin aiki na wani mallakin federal government a ce kawai da jihar Lagos da jihar Rivers da Akwa-Ibom su uku ne a Najeriya za su yi kaga sauran jihohin gaskiyar magana abun kunya ne saboda haka to gwamnonin me suke yi ya kamata gwamnoni su fito su kare kansu dangane da wannan rahoton in kuma ba haka ba wallahi za a ce sun gaza
Shi ma sarkin Yarbawa na Malam Fatori Abadan a jihar Borno Abdullahi Lasisi ya mayar da martani
a gaskiya wannan rahoton ban yadda da shi ba hajiya in ba dan wannan bala'i da ya shafe mu sama da shekara 10 ba a Malam Fatori mun fi karfin talauci saboda haka zamuna da kifi zamu sayi kifi mu juya zamu noma shinkafa zamu noma tattase zamu noma albasa ba ruwan mu kuma da taki abun mamaki hajiya wallahi a garin mu ba ruwan mu da taki yawancin noman wake noman shinkafa masara kwano ɗayan ka shuka sai ka dauki buhu 20 so kin gamba da wannan talaucin da Allah ya jarabe da shi ba za mu iya rike kanmu ba tare da babu ma san me gwamnati ba ko wani gwamnatin tarayya domin muna da aikin kasuwancin da muka dogara da shi
rahoton kungiyar budget na mai bada shawara ga jihohi da su ƙara ƙaimi wajen samu hanyoyin kudaden shiga domin su tallafa wa kansu Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga shirma na gaba
Babu ko tantama kirarin da ake yi wa Najeriya na uwa mai shayar da mama a Afirka ya tabbata gani yadda wannan rufe bakin iyakokin kasar ya addabi kasashen Afirka nesa da kusa tun ba ma gane ba la'akari da damuwa da hakan din ya jawo ya sa na kewaya danjin ko menene ke faruwa ga dai abin da masu fatauci tsakanin Ghana da Najeriya ke fadi
da wajen da aka yi muna zuwa san kaya muna roƙon gwamnatin Najeriya ya muna hankuri ya bude muna dan kaya na can yana batawa ya hankuri ya bude gwada domin gashi nan ma yan waye mu da suka ce dai wasu zuwa an rape an yi zagaye da su aka rape su aka kwace musu kudi dan shi muna roƙon gwamnatin Najeriya ya hankuri don Allah don Annabi ya bude muna gwada mu samu mu je mu kwaso kayan mu dan kayan mu na zuga wurin
na Shamsuddin Muktar kasa game da kullu wannan boda ba za mu ce bai taba mu ba tabbata ya taba mu duba da yanda muke kasuwanci a nan kasar Ghana kociyar Najeriya muna so kaya ne daga Najeriya mu zo nan Ghana mu siya kuma duba da yanda aka kulla boda nan dole mu mata shafe mu saboda hanya kun muka zo ana cewa ba za mu wuce ba dole sai mu ba da cin hanci mai yawa tukunna mu wuce a da kuma da ba ma yin haka shine kawai damuwar mu ba nan ba dai ba mu da wata damuwa gaskiya akan wannan kirana da gwamnatin Najeriya shine ka duba dai halin da jama'a ke ciki ta tausaya musu wasu in an dadada musu dai gaskiya an kuntata musu duk da dai ya gyara an ce sai an bata wasu ake gyara wasu jorincin aka duba talakan Najeriya dai akwai damuwa da cikin lamarin su Allah zai kawo mana sauki gaba ɗayan
mu 'yan Najeriya ne malauna Ghana kullum muke sai damu muna sai da jinya ne shawarwar da muke barawa ga abusa gwamnatin Najeriya muna neman alfarma ba karama ne ba da barawa bace saboda ƴan uwan mu wanda suke kuka na kayayen waje da kuma ayyukan na cikin gida musamman ma ummar kaba ta cikin gidan ma wanda yake misali yunwa ta dan adabu wasu daga ciki kamata muna roƙon gwamnati ta yi hakuri da abin da ya sauka a bude bodan nan saboda kuma sauran kayayen nan ma'ana na Afirka kamar irin su Ghana su Togo su Mali da sauran kayayen haka da sauran su Burkina Faso su kansu sun yi ga cikin wani hali a yadda ne da ake ciki to amma muna roƙon gwamnatin Najeriya mu tunda Allah ya abinci mu muna fita ne Ghana muna sana'a mu ƴan Najeriya suka ku a yanzu haka mu mutanen Kano ne Kanawa ne mu amma muna zaune ne a nan Ghana muna sana'a to amma ayi hakuri a bude wannan boda
dan Allah abinda muke so ayi hakuri a taimaka mana a bude bodan nan wallahi rashin bude bodan nan mun shiga wani hali saboda mu harkar da muke mu sai da ne mu tura kawo mana kaya ana kawo mana kaya daga can Najeriya zuwa Ghana to an rufe boda sai dai a shigo da su ta dadi mafiya kasari kayan namu kadan ne suke zuwa duk sauran kayan adaji ake barin su dan Allah ya hakuri a daure a taimaka a rufa mana sai a bude boda
lallai kam akwai bukatar daukan matakan gaggawa don daidaita wannan lamari tun bai kazance ba Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to jama'a ku yi mana gafara rahoton Ridwan Abbas kenan daga Ghana akan harkokin kasuwanci bayan rufe iyakar Nigeria yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Shugaban Buhari ya je birnin Sochi na Russia don taron tattalin arzikin Afirka daidai lokacin da Russia ke fada da hulɗa da Afirka
We have nearly 50,000 Indians who live in Nigeria and probably
Jakadan India Nigeria Abetakur ya ce akwai kimanin India 50,000 a Nigeria dake hulɗar arziki kuma kasar ce mafi girma abokiyar hulɗar India a Afirka Takur na magana ne a baji kolin zayyana da al'adun matan India a Abuja Lady Yasmin yar kungiyar ce
Matan India masu addinin Hindu inda sun aure sun fasa sari ko da a ce ba su sa shi kullun sun zauna a gida wajen za a yi wani biki su suke sa kuma shine formal waya din su
rahoto kan trillion naira da gwamnatocin Najeriya daga Jonathan zuwa Buhari suka kashe kan wutar lantarki amma har yanzu ana duhu ya sa mawaki Haruna Ningi sharhi
duk ofishin gwamnati suke kasan nan ba inda ba generator ko bila ba za ta yi wata ɗaya cir ba dauke wuta ba nayi kwana 47 a Madina da Makka ban taba ga dan dauke wuta na sakon bakai
hukumar zaben Najeriya za ta hada zaben gwamnatin Kogi da sake zabe a mazabar Dino mai layi a 16 ga watan gobe Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabin su ne Dr. Khalid Abubakar Aliyu na Jama'atu Nasir Islam da kuma Professor Dauda Ishaya Ikara daga Kaduna. Ga Professor Dauda Ikara.
Suna da Professor Dauda Ishaya ni professor ne da fannin aikin gona ko kuma noma na karanci noma inda na yi digiri guda uku a jami'ar Ahmadu Bello da ke Famar Zaria a ɓangaren aikin noma kuma ni haifaffen jihar Kaduna ne karamar hukumar Ikara a arewacin Najeriya a yanzu ina koyarwa ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke Famar Zaria a ɓangaren aikin noma da kiwo kuma abin da nake so in faɗa sannan ga musamman jama'ar mu na arewacin Najeriya kan mahimmancin zaman lafiya shi ne idan akwai zaman lafiya a arewacin Najeriya nan za mu ga cewa mun kan mu jin daɗin mu da walwala zai ci gaba ko kuma zai dawwama musamman a harkokin mu na yau da kullum yanzu ala misali yanzu wuraren da ake rashin zaman lafiyar nan kamar jihohin Yobe da jihohin Borno da jihohin Adamawa na ga shekara ta 2015 zuwa 2017 shekara biyu kenan na zauna a garin Gashuwa na ɗan yi aiki a sabuwar jami'ar su ɗan yi tudadi kuma a lokacin na lura cewa akwai matsaloli da yawa saboda rashin zaman lafiya a can musamman saboda rikicin mulkin haram na lura shi kanshi barci ma na gaya maka sau da yawa za ka ga jama'a na barci ne ido ɗaya rufe ido ɗaya a buɗe saboda ne saboda rashin zaman lafiya kowa yana karkar lokacin da za a kwanta ko mutum ya kwanta ma saboda zulumi za ka ga barcin ba zai yi shi sosai ba, domin ana tsoro a koyaushe za a iya farma jama'a a wannan yanki ko cikin dare ko rana. Bayan haka kuma idan muka lura za mu ga idan akwai zaman lafiya, ‘yan kasuwa za su iya yi kasuwancinsu hankalinsu kwance. Yanzu ana misali, yawancin kasuwanni da suke a garuruwan da ake tashin hankali a sama irin su yankin birnin Gwari, irin su garuruwanmu da ke cikin jihar Zamfara da can jihar Yobe da jihar Borno, za ka ga cewa yawancin jama'a ‘yan kasuwa ba su san zuwa irin waɗannan kasuwanni. Ba wani abu ba saboda dalilin rashin zaman lafiya, domin suna tunanin in sun yi a koyaushe a kan hanya ko a cikin kasuwa za a iya farma kasuwar a buru a karkashe jama'a a kwashe kayayyaki. Saboda haka zai ka ga ‘yan kasuwa ma suna gudun irin waɗannan kasuwanni, sun fi so su je kasuwanni na garuruwan musamman a kudancin Najeriya inda waɗannan rikice-rikice ba su tashi, inda za su je hankalin su kwance su sayo kayan su dawo su zo su saida a nan yankunanmu. Za a ga mutane koyaushe idan za su yi tafiya ana ƙarƙarwalan ta mantawa ba sati biyu da suka wuce nan na bar garin Zaria a cikin mota ta kama hanya ta tafi Abuja. Idan a kan hanya sai na lura cewa ba motoci a hanyar kamar yadda na saba gani a da. Har na tambayar kaina a ce wannan hanyar Abuja ce kuwa, domin ni na ga motocin da suke kan hanya ba yawa. Ni kaɗai ina kasance gudu sai tsoro ya kama ni da na kai daidai wani wuri. Na ce ana ta tafiya hanya ta ba da ganin jama'a a sauran motoci suna wucewa, tsoro ya kama ni. Misali duk wannan a sakamakon rashin zaman lafiya ne, in akwai zaman lafiya za a ga cewa mutane suna tafiye-tafiyensu ba tare da wani zulumi ba, ko kaɗan inda mutum zai tafi sai kashi a kowane lokaci ko cikin dare ko cikin rana ko yini sai dare mutum ya fara hanyar suwa da tafi inda za shi a hankali da kwanci ko kaɗan a daren taɓa manta wani tafi da nake a can jihar Yobe a garin Gashuwa. Ta rana da ke cewa wani aboki ba kai ya kamata mu tashi da yamma wata ran mu tafi babban birnin Dabasiru da je yawo domin da abubuwa da ke cikin babban birni da ga ci gaban babban birni a jiha. Sai ya ce kafin a nan fasafar da shugaban lafiya yawanci idan yamma ta yi bai kamata mutum ya fito ya ce zai yi tafiya ba. To ka ga dukkan mutumin aikin zaman lafiya ne ya kawo shi. Kuma abin da nake so in daɗa faɗakar da jama'a shi ne, ka lura fa kanshi addini adini yayin ibada bisa da addinanmu na Kiristanci da addinanmu na Musulunci da kuma addini ko na gargajiya ma ga waɗanda ba su addinin Kiristanci da Musulunci, ka ga sai da zaman lafiya ake iya yin ibadar kanta da addinin kansa. Yi ala misali idan ka lura yankunan da ake rikici ba a garkar jama'a ma ba su tunani zuwa yin ibada kirkiya ko kuma a masallaci, saboda sau da yawa ana tsoro cewa idan an tafi yin ibada sai masu tada hankalin za su farma jama'a ko da zuma cikin ibada su kashe jama'a. To shi ne sa ita kanta ibadar ma jama'a da yawa za su iskunta suna tsoro sai ka ga cewa yin addinin kansa ya zama da wahala a yankunan nan kwarai kam.
Shi ma Sheikh Dr. Khalid Aliyu ya ce,
to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana agaji ya taimake mu. Sako na faffada shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai da gaskiya, gaske kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya. Baka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya. Baka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya. A ofishinka sai da zaman lafiya. A gonarka sai da zaman lafiya. A maƙotakanka sai da zaman lafiya. A zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya. Da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matuƙar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya, ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya, harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya, harkar tsaro ma su kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya, uba na buƙatar zaman lafiya, uwa na buƙatar zaman lafiya, ɗan makaranta, ƴaƴa, dangi da duk ma'aikata, kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya. Da haka a zauna lafiya shi ne al'amari wanda yake mai abu mai matuƙar muhimmanci. Kuma lalle-lalle ina sake jaddadawa, musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta. Shi yasa sallar sama shi ne assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gu, cewa kun amintu ga barin cutarwa ta can ma kun amintu, kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa. Da haka muke kira da babban murya cewa lallai-lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya. Bugu da ƙari, gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya, domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu. To dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya. Wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci. Dole mu yi haƙuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci. Kuma lallai-lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi, iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar ‘ya’yansu ka’in da na’in a gaba. Kuma lallai wani yana makaranta, in ya dawo to ya tafi sana’a, kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da waye ke harka, waye abokinsa, ya sa ido. To da haka ne za mu tada ‘yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya, waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata, al'amura su ci gaba a ƙasarmu ta Najeriya. Ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa, sai mun ba wa zaman lafiya dama su maka shugabanni muna kiransu su ji tsoron Allah, su zamanto masu tausayi, su zamanto masu haƙuri, masu ɗaukantar da kai. Kuma fatansu ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba. Ma'aikata su ma akwai buƙata. Duk wani ma'aikaci ya riƙe aiki tsakaninsa da Allah, ya riƙe amana, kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah. Manomi ya yi ƙoƙari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah. Likita ya tsaya kuna wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. A kau da kai ga barin cin hanci da wato rashawa. Mai awo a kasuwa, mai auna yadi, kai direba ma, kai masu saida ma, mai kowa ya yi ƙoƙari ya yi adalci gaskiya. To al'amura sai mu ci gaba, muna matuƙar godiya gare ku. Allah ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin namu da kowa, amma wannan karin a Hadiza, a takaice a yau Asabar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa dakarun kasarsa za su kakkaɓe 'yan ta'addan da ke iyakar Turkiya a arewacin Siriya idan har mayakan kurdawan kungiyar YPG ba su bar wurin ba. Daga nan zuwa wa'adin da suka cimma a yarjejeniyar da Rasha da Turkiya suka sanyawa hannu a farkon makon nan. An sanya wa'adin na ranar Talata ne a yarjejeniyar da Erdogan da shugaban Rasha Vladimir suka cimma a Sochi. Rasha ta ce jami'an tsaronta da kuma dogarawan tsaron iyakar Siriya za su taimaka wajen kawar da kurdawan daga nisan kilomita 30 na iyakar ƙasar.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe insha Allah za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haili da ya haɗa shirin, sai kuma injiniyan namu na yau Kate Holmes Ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.